sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25/31/41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya Fara'a Nomad FM da Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana za ku iya kama mu ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yau Asabar 25 ga watan Mayu shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya isa kasar Japan a wata ziyarar aiki ta kwanaki 4. An rantsar da shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa a bainar sauran shugabannin kasashen yankin da sauran jama'a. Sannan saboda sanarwar shirin ajiye aiki da shugabar Burtaniya ta yi je jama'a, ya dada zama tilas ga Burtaniya ta gudanar da babban zabe a wannan shekarar.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa mataimakin shugaban kasar Ghana Alhaji Mahmud Bawumia ya shirya wani taron bude baki a fadar gwamnatin wato Jubilee House a birnin Accra. Sannan Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar muku da shirinsa na amsoshin tambayoyinku. Bayan nan muna tafe da nasihar malamai, amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan ku masu azumi ana kan ayyukan ibada lafiya. Ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya isa kasar Japan a wata ziyarar aiki ta kwanaki 4, wacce bayan ta za a yi abinda wani hadimin fadar White House ya kira wasu muhimman sanarwoyi. Kai tsaye Trump ya zarce zuwa gidan jakadan Amurka a Japan da yammacin yau din nan Asabar, inda ya jawabi ga wasu manyan 'yan kasuwan Japan. Ina iya fada cikin haƙaƙewa cewa dangantakar Amurka da Japan bata taɓa yin ƙarfi kamar yadda take a yanzu ba, bata taɓa yin tasiri kamar ta yanzu ba, bata taɓa zama ta ƙud da ƙud kamar ta yanzu ba, inji Trump yayin da yake jawabi ga shugabannin manyan kamfanoni. Ya ƙara da cewa wannan lokaci ne na marmarin yin cinikayya tsakanin waɗannan ƙasashe biyu da muke matuƙar ƙauna duka. Trump ya yi fatan Amurka da Japan za su cimma wata sabuwar yarjejeniyar cinikayya ba da dadewa ba. Da alamar da ya yi Prime Minister Japan Shinzo Abe, wanda ya so ya yi kusa da Trump sosai, na fifita shagulgula da ɗauke-ɗauken hotuna a wannan ziyarar da gangan don ya karkatar da hankalin jama'a daga batutuwan da shi da Trump za su tattauna a kansu. Mutanen biyu sun tattauna fiye da 40 a rayuwarsu na wato shugabanci, wanda ba kasafai ake yin haka ba, a cewar fadar shugaban Amurka ta White House. An rantsar da shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa a bainar sauran shugabannin kasashen yankin da ma sauran jama'a a yau din nan Asabar, inda aka ga jama'a kimanin 30,000 a Pretoria, babban birnin kasar. Na yi farin ciki da saduda da amanar da kuka danka mani, inji Ramaphosa, wanda ya kara da cewa kuma ina sane da irin kalubalen da kasar mu ke fuskanta, amma kuma na kwana da sanin cewa mutanen mu na cike da fatan ganin fiyayyar makoma. Ramaphosa ya hau gadon mulki ne bara, bayan da aka tilasta ma mutumin da ya gada Jacob Zuma yin marabus sanadiyar tabargaza iri-iri na mul'amun da hana, ciki har da yin amfani da wajen dala miliyan 20 na gwamnati wajen gudanar da gyare-gyare a rukunin gidajensa. Saboda sanarwar shirin ajiye aiki da shugabar Burtaniya mai ra'ayin riƙau Theresa May ta yi je jama'a, yiwuwar Burtaniyar ta gudanar da babban zaɓe a wannan shekarar ta zama kusan farilla, a cewar masu nazarin al'amura da wasu jami'ai da kuma 'yan majalisu. wannan na iya ƙara janyo rashin tabbas a rikitaccen shirin ƙasar na ficewa daga tarayyar Turai. ‘Yan sa’o’i bayan da ta kammala sanarwar cike da ƙwalla, ‘yan majalisar dokoki masu sassaucin ra’ayin riƙau waɗanda ke son au Burtaniya ta ci gaba da zama cikin tarayyar Turai, auta ci gaba da hulɗa da tarayyar Turai ɗin ta ƙud da ƙud, sun yi gargaɗin cewa ba su da zaɓi illa su goyi bayan duk wanda ya gaje ta, ko da kuwa Boris Johnson ne tsohon sakataren harkokin waje kuma mai yin komai gabansa gaɗi a siyasance, wanda kuma ke goyon bayan koko ke da goyon bayan da dama daga cikin ‘yan ɓangaren jam’iyyarsu mai ra’ayin riƙau da ke son Burtaniya ɗin ta fice daga tarayyar Turai. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Jami'ai a yammacin Indiya sun ce mutane akalla 19 sun mutu a wata gobarar da ta tashi jiya Juma'a a wata cibiyar koyarwa da ke birnin Surat na jihar Gujarat. Ɗaliban sun rasa rayukansu ne saboda wutar da kuma durowa da suka riƙa yi daga ginin, in ji jami'in kwana-kwana mai suna Deepak Saptali yayin da yake zantawa da kafar labarai ta Faransa AP. Kafar labaran ta Faransa ta ce ana kuma jinyar wasu ɗaliban fiye da dozin saboda ƙuna da kuma shaƙewa. Firaminista Narendra Modi, wanda ɗan Gujarat ɗin ne, ya ce yana mai matuƙar baƙin ciki da alhinin wannan haɗari na gobara. Cibiyoyin leƙen asirin tsaron ƙasa na Amurka za su ba da haɗin kai ga sabon binciken da ma'aikatar shari'ar Amurka ke shirin yi kan koshin jami'ai sun wuce gona da iri, sun kuma gudanar da leƙen asiri kan kwamitin yaƙin neman zaɓen Trump a shekara ta 2016. A wata takardar sanarwar da ya fitar da darajar jama'a, shugaban cibiyar bayanan sirri ta ƙasa Dan Quartz ya ce cibiyoyin leƙen asiri za su gabatar ma Attorney General ɗin Amurka William Barr abin da ya kira dukkan bayanan da suka dace a binciken da yake yi. Quartz ya ƙara da cewa, a matsayin wani ɓangare na tsarin, ina da ƙwarin gwiwar cewa Attorney General ɗin zai haɗa kai da ɓangaren bayanan sirri kamar yadda tsarin yake tun da daɗewa, saboda kare wasu bayanai masu matuƙar sarƙaƙiya da aka sakaya waɗanda muddin aka bayyana su ga jama'a, tsaron ƙasa zai shiga rashin tabbas.
Ibrahim Ka'almasi Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To da farko a ƙasar Ghana, mataimakin shugaban ƙasar Alhaji Mahmud Bawumia ya shirya wani taron buɗe baki a fadar gwamnati, wato Jubilee House a birnin Accra. Taron ya samu halartar ƙusoshin gwamnati, malamai da sarakai, da mataimakan diplomasiya, da ma talaka musulmai 'yan zango, da ma uwa uba shugaban ƙasar. Wakilin muryar Amurka Ridwan Abbas daga Accra ya haɗa mana rahoton.
Mataimakin shugaban ƙasa ya gayyaci al'umman zango a bisa shugabancin babban limamin ƙasa Sheikh Dr. Usman Nokucha Rubutu da shugaban majalisar sarakan zango sarkin Dagambawa Alhaji Abdul Kadir Tahir. Taron ya kuma samu halartar ƙusoshin gwamnati, malamai da sarakai, ma'aikatar diplomasiya da talakawa musulmai 'yan zango, da kuma uwa uba shugaban ƙasa Nana Addo Dankwa Akufo-Addo da kansa. A cikin jawabinsa, shugaban ƙasa ya ce yana taya musulmai tare da yi musu barka da azumtar wannan wata mai albarka, da fatar za su yi amfani da lokacin azumin su yi wa ƙasa addu'ar Ubangiji Allah ya daɗa saukar da ni'imarsa cikin ƙasar Ghana ya kuma kare ta, ya ce. Mataimakin shugaban kasa tunda aka soma azumi yana cewayawa ko ina a cikin kasar yana saduwa da ƴan uwa musulmai su yi buɗe baki tare. Yace bayan haka yanzu ya dawo nan gidansa don haka yana wa kowa marhaban. Ma'aikatar diplomasiya wasu su kamar sa da ba su azumi yace mun haɗu da ku nan Jubilee House don wannan dina. Muna fatar ruhin da ke a cikin wannan lokaci zai kasance lokaci mai tsawo. A nasa ƙarya mataimakin shugaban ƙasar ya nuna farin cikin sa ne da amshi da al'umma sun kai zuwa yin buɗe baki da shi a Jubilee House.
As we all know, this is the month of Ramadan, a very, very important month in the Islamic calendar.
Kamar yadda kuka sani wata ne mai muhimmanci wadda ɗan karo ke Allah a cikin sa yake karɓa da gaggawa. Wannan ne lokaci da nafi so in za a yi buɗe baki in na tuna lokacin shan koko ya kai da kosi da duk abubuwa da ka kame baki daga barin su lokacin azumin. Wannan ne lokaci da muke zama tare da abokanmu waɗanda ma ba musulmai ba mu ci mu shata. Irin wannan sai a nan gane kake samun sa. Lokacin bukin sallah ma sun fi mu ciye ciye haka kuma in na suya. Wannan wata kyakkyawar turba ce a sharuwa lafiya. Ga abin da wasu da suka halarci wurin buɗe bakin suke cewa.
Professor Abdulrahman Musa ni lecturer ne daga New York. Wallahi abu ne mai kyau wannan abin da ana yi da jimawa da hana ni ne gaskiya farko in gani kuma president ya wani magana ya burge ni. Abin da president ya ce shi ne wai wallahi ga ma cikin cabinet shi da musulmai da kristiyan kuma ga shi muna nan zaune za mu ci abinci wallahi ya burge ni.
Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Gaida Ridwan Abbas. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu ya ce karfe 11 da minti 13 na safe. Ga shirin mu na gaba.
Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya. Yau za a ji ansar tambayoyin masu sauraron mu da dama kan falala da kuma ka'idojin daren Lailatul Qadri da dai sauransu. To idan masu tambayar na saurare ga amsoshinku daga bakin shugaban majalisar malaman Izala Shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja, Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri, wanda ya ce
To alhamdulillah da farko dai abinda ake bukatar mutum ya aikata a kwanuka na goman karshe shine mutum ya kara santar ubangiji da ibada sannan abinda ya shafi ibadun da aka fi bukata musamman shine neman dacewa da daren na Lailatul Qadri wanda duk mutumin da Allah ya sa ya dace ya raya wannan daren da ibada komai kankantar ibadan kuma Allah ya karba to za a bashi lada kaman yayin shekara akalla 83 da wasu watanni yana bautawa wa ubangiji kuma yana ibada kenan kaga akwai alkhairai da yawa da kuma fa'idoji a cikin waɗannan kwanuka na goman karshe kuma wani abun farin ciki da Ramadan shine kwanakin suna karewa alkhairin yana karuwa abinda kai misali a ranan 20 ga wata to idan ka yi shi ranan 21 ga wata lada da kuma darajar da zaka samu ta fi ta jiya ranan 20 ga wata haka nan idan kai ran 22 ga wata abinda zaka samu na alkhairi ya fi 23 ga wata har dai zuwa ƙarshen Ramadan din sannan kuma daga cikin abubuwan da ake buƙatar mutane su lizimta shine yawaita neman kusanci zuwa ga Allah ta hanyar istighfari da kuma wato neman bukatun su na duniya da lahira sannan daga cikin abubuwa da ake bukata a wannan kwanaki 10 na ƙarshen Ramadan akwai itikafi wato lizimtar masallaci mutum ya kebe kansa don ibada sannan ka'idoji da kuma sharuɗa na wannan itikafi din akalla ana yi ne a masallacin da ake sallar juma'a a ciki sannan kuma akalla shine mutum ya kwana wato yayi ne mafi karanci kenan ko kuma ya kwanaki akalla kwanaki 10 wato ma'ana ya wayi gari ranar sallah daga nan kawai sai ya bar masallaci ya wuce masallacin idi to haka nan ake bukata sannan kebantuwar da zai yi a lokacin itikafin nan shine babu abin da zai yawaita illa karatun alqur'ani sallolin nafila istighfari neman yardar Allah a nan duniya da lahira kuma da sanya kai cikin bukatu da kuma iyaye da iyali da ɗan uwa da ƙasa da duniya ma baki daya sannan baya ga haka akwai ayyuka kuma na zakatul fitr wato zakan kono ko zakar fitr da kai wanda ake yi a ƙarshen wato azumin nan wannan zakka wato talin zubici wato ma'ana ta zama wajibi akan duk wanda yake mutum namiji ne ko mace da ne ko bawa karami ne ko babba wanda duk yake da hali ko kuma mai shi wanda ya mallake shi in bawa ne ko kuma wanda yake ainihin wato uba ko kuma mai gida da wato jama'a suke karkashin sa sai su ma ya nufinci wannan mai gida nasu ya fitar musu sannan an fi so a fitar tun ana misali sallar saura kwana biyu don saboda waɗanda zaka ba su je su sarrafa shi sannan kuma su ma su wayi gari ranar sallah suna farin ciki kamar yadda mawadata su ma suke farin ciki sannan ana fitarwa ne da abincin da mafiya yawan mutanen wannan gari suka fi amfani da shi in ka ɗauka kamar mu a nan a ƙasashen Afirka an fi amfani da shinkafa da masara da dawa da gero da alkama da kuma dibino duk ana fitar musu da kuma sha'ir da dai makamantansu duk abin da mutane ya rinjaya hatta cikui wannan ana fitar mishi wato ma'ana busasshen nono rakumi duka ana fitar da kai da shi to duk abin da mutane ya wayi gari shine abincinsu mafi rinjaye to ana fitar da wannan zakan fitar da kai da shi sannan kuma waɗanda ake fitar musu din inda misali a ce a daren jiya an yi wa mutum haihuwa aka haifa masa jariri ko jaririya sai aka wayi gari gobe sallah to kafin sallah ta fito kamar da muka yi bayani an so a yi ne tun kafin sallah akalla da kwana biyu ko da kwana uku amma kafin a tafi idi sai aka yi mutum haihuwa to wannan abin da aka haifa din ko da daddare ko washe garin idi kafin dai a tafi idi din to shi ma ya halacci ko ya cancanci a fitar masa ko a fitar masa da waɗannan jariran su ma a fitar masa da wannan zakatul fitr din sannan kuma har yanzu daga cikin abubuwan da wato mutum ka'idar da ake fitarwa akalla ana fitar da ainihin wato sa'i hudu wato mudunnabi daya wannan shine kowane mutum guda a fitar masa da guda daya idan ma babu abun aunawa din to ana iya samun ayi kwatanta da tafuka guda biyu a dunkule ko a haɗe na mutumin da yake ba wada ba wato ma'ana ba ɗan ƙaramin mutum ɗan gajere ba kuma dogo wanda yafi kowa tsaye ya kere mutane ake buga misali da shi ba a matsakaicin mutum a ainihin wato ƙauna tafinsa kowane tafi wato ma'ana a cika har ya cika wannan mudun na bidin kai ne sake zaka da tafuka hudu kenan wanda shi zai cika wannan babban mudu din to shi ake cire ma kowane mutum shi kadai mutum yana iya cirewa kansa ya cirewa iyalansa ma'ana matansa da ƴaƴansa da danginsa waɗanda suke karkashin sa, wato ma'ana kulawar su ko ciyar da suke karkashin sa, da kuma ma'aikatan da ke karkashin sa kamar barorin sa, drivers sa, da ainihin wato cooks da ma'aikatan shi da suke karkashin sa, duka zai fitar musu. Amma in mutum yana da halin fitarwa yake yayi rowa bai fitar ba, to ya tabbata cewa azumin sa arate yake, wato ma'ana ba karɓi azumin sa kai tsaye ba, kaga wannan matsala ce. Sannan idan mutum ya saba fitarwa sai aka wayi gari rayuwa ta canza bai da halin fitarwa, to anan Allah baya dora mai rai sai dai abin da zaka iya, dan haka shi ma ya shiga sahun waɗanda za a ba su, kenan kada ya matsa wa kanshi. Sannan kuma koda akwai abin da za a fitar din sai ya zamana ba zai wadata a fitar ma kowa ba, kuma babu halin aje a siyo, dan haka sai a fitar ba wanda yake shine shugaban da waɗanda suke karkashin sa na kai tsaye. Muna fatan Allah madaukakin sarki ya ba wa bayin Allah ikon fitarwa. Sannan waɗanda ake ba su in an fitar, na farko dai idan akwai mabukata, tsananin bukata, ma'ana waɗanda ba sa iya dafa abinci, to ana bukata a ba su wannan. Sa'annan marayu, gidan da mutum ya mutu ya bar iyalan shi, su ma ana bukata a kai musu, don su wayi gari ranar sallah suna cin abinci suna farin ciki kamar yadda masu uba suke yi. Sa'annan kuma akwai sauran waɗanda suke mabukata ne waɗanda ba su kai waɗancan ɗin tsananin bukata ba, to su ma duk ana ba su wannan zakka ta shidda kai. Sa'annan abubuwan da ake bukatan mutum ya yi a ranar Idi, na farko idan Allah ya sa aka wayi gari, misali aka cika azumi 30 ko kuma a ranar 29 aka ga wata na Shawwal, to washe gari zai zama Idi kenan bayan shugabanni wato sarkin musulmi ya ba da sanarwa. To a wannan rana a safiyar Idi ba a yin azumi kafin a tafi masallacin Idi. Abinda ake yi shine za a kawo abinci, mutum ya ci abinci ya koshi, sa'annan yayi wanka, idan yayi wanka, wanka dai ta ibada kamar yadda aka saba, sa'annan ya dauki tufafinsa, in Allah ya hore mishi sababbin tufafi ya sanya su, in kuma tsofaffi ne ya wanke su ya sa musu turare ya sa su a jikinsa, yayi ainihin rawani yayi shiga mai kyau ta kamala, ya kama hanya in abin hawa yake da shi ya hau abin hawansa, idan kuma wato a kasa za shi to ya dai taka zuwa masallacin nan, yana ainihin kaskantar da kai, yana godiya wa Allah, yana cewa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar walillahi alhamd, ya kama hanya yana wannan talbiya din har ya isa masallacin. To ita sallar gaba ɗayan ta ai sunna ce, nafila ce, dan haka ba a yi mata nafila kafin zuwan liman. Kenan da zaran mutum ya isa masallaci sai ya nemi guri ya zauna, idan ya nemi guri ya zauna liman zai zo, idan liman ya zo abinda zai yi shine kai tsaye ba a mata da ikama, kawai kabara har ma ake yi, sai ainihin liman ya tada kabara a dishi a yi kabar bari a raka'an farko kabarori guda 6 bayan kabaran harma, sa'annan a yi kabarori guda 5 a raka'a ta 2 bayan kabara ta mikewa. Waɗannan in aka yi sai a yi sallama, sannan liman ya tashi ya fuskanci mutane ya yi musu huduba. Daga cikin abubuwan da zai musu huduba shine na muhimmancin aikin da suka yi tsawon wata guda wata Ramadan, da kuma abubuwan da ake bukata su yawaita aikatawa a sauran rayuwarsu. Sannan daga cikin abubuwan da ya kamata mu koyi da shi sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama da kuma waɗanda suka bi su wato tabi'ai da masu bin su, abinda suke yi shine kafin wata wato da zaran an yi wata Ramadan an kare an shiga Shawwal, to tun daga wannan Shawwal din har zuwa watanni 6 addu'a suke ya Allah, duk abin da muka yi a cikin Ramadana Allah ka karba mana, Allah ka karba mana, Allah ka sa mun dace, Allah ka sa mun dace ka karba, aikin su kenan. Ana cika wata 6 sai kuma su ci gaba da yin wata addu'ar cewa ya Allah ka kai mu Ramadan mai zuwa, Allah kai mu Ramadan mai zuwa, ka sa da mu za a yi don irin ayyukan alkhairi da muka yi a baya, wato Ramadan din da ta wuce mu sake maimaitawa. To kaga kenan a shekarar gaba daya mutum bai da lokacin zai saba wa Ubangiji, anan yayi ibadar yana neman a karba, can kuma yana fata ya dace kuma yana bukatar Allah ya sake maimaita masa. To a takaice waɗannan abubuwa su ne ya kamata mutum ya kokarin aikatawa a cikin kwanuka da suka rage mana a cikin Ramadana. Sa'annan daga cikin alamomin da mutum zai gane sallolin da ya yi da ayyuka na ibada duka gaba ɗaya a cikin watan azumi, alamar da za ta nuna mishi cewa an karba shine bayan azumin ya ci gaba da aikin kirki, ya zama mutumin kirki, ya ci gaba da aikin alkhairi, ya ci gaba da sha'awar aikata aikin kwarai, ya ci gaba da kyama da kuma gudun aikin laifi da sabon Ubangiji. To waɗannan alamomi ne da za su nuna mutum cewa ya dace da lailatul qadari, kuma ya dace an karbi azumin sa. Muna fata Allah ta samu dace.
To sai a kasance da mu makon gobe dan jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin shugaban majalisar malaman Izala Shiyar Abuja Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri da Salaman Abo da ya hada mana sautin da injiniyan mu na wannan lokacin. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon.
To madalla yanzu kuma albarkacin azumin watan Ramadan ga nasihar malamai.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sunana Idris Bashir, imamin babban masallacin Juma'a dake Aba, jihar Abia. Allah madaukakin sarki ya kawo mu watan Ramadan wanda kusan yau mun raba daya daga cikin kashi biyu, don haka muke kara jawo hankalin al'ummar musulman duniya kamar yanda Allah madaukakin sarki ya bayani a cikin Al-Qur'ani mai girma. Musamman da yace ya wajabta mu musulmai azumi kamar yanda ya wajabta kama waɗanda suka zo a gabaninki. To kalmar attaquna a nan ake gina komai, domin shi musulmi ya san cewar azumi wani abu ne wanda yake sirri, wanda idan mutum ya shiga ɗaki yanzu ya ci abinci ya fito, ba wanda zai iya cewa ya ci abinci in ba Allah ba. To amma saboda tsoron Allah attaquna din nan, sai mutum ya zamanto ya yi ƙoƙarin ya kiyaye dukkan wani abu wanda yake hakki ne na Allah a cikin wannan watan Ramadan. Gujin magana kamar ta maganar da za ta kawo masa wato sarayar azumin kai, ya zama azumin ma bai samu shiga ba. Kamar yanda idan maganar ta fito ta wata fuska wanda Allah bai yarda da ita ba, ya zama wannan attaquna din bai samu ba. Amma in attaquna ya samu, to alal hakika wannan ibada da muke gabatarwa muna sa ran Ubangiji subhanahu wataala zai karbe ta kai tsaye ba tare da wani shamaki ba. Haka zalika kuma za mu yi la'akari da abin da ya shafi ɓangaren yamin bakin mai azumi, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa har ya fi wato almisi daɗi a wajen Allah. To a nan malaman hadisi sun yi bayani cewa ba ana nufin warin baki. Warin baki ya bambanta da yamin baki. Da haka kada mutum ya zamanto yana gazanta bakinsa da goro da dashi da komai, ya ce wai Allah yana son wari. A Allah madaukakin sarki tayyibun la yaqbalu illa tayyib. Allah madaukakin sarki mai tsarki ne, baya karban abu sai mai tsarki. A ƙarshe dai muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya wannan tsoron Allah ya zamanto jikin kowane musulmi, wanda hakan zai ba da dama wajen ibadarsa ta samu karkuwa a wajen Allah subhanahu wataala. Addu'ar mu shine Allah madaukakin sarki ya karbi ibadar mu ya sanya mu cikin waɗanda ake tsayawa a cikin wannan wata mai alfarma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya isa kasar Japan a wata ziyarar aiki ta kwanaki hudu, wacce bayan ta za a yi abinda wani hadimin fadar White House ya kira wasu muhimman sanarwoyi. An rantsar da shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa a bainar sauran shugabannin yankin da ma sauran jama'a masu yawan wajen 30,000 a yau din nan Asabar a Pretoria, babban birnin kasar. Saboda sanarwar shirin ajiye aiki da shugabar Burtaniya mai ra'ayin riƙau Theresa May ta yi je jama'a, yiwuwar Burtaniya ta gudanar da babban zaɓe a wannan shekarar ta daɗa zama kusan farilla a cewar masu nazarin al'amura da wasu ƴan majalisu. Jami'ai a yammacin Indiya sun ce mutane akalla 19 sun mutu a wata gobarar da ta tashi jiya jama'a a wata cibiyar koyarwa da ke birnin Surat na kasar Gujarat. Hukumomi a kasar Venezuela sun ce wasu fursunoni 29 sun mutu, sannan 'yan sanda 19 sun jikata jiya jama'a a wani tashin hankalin da ya barke a wani gidan yarin da ke Agrigua da ke jihar Fatoruguisa.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu. Kada ku manta a duk lokacin da kuke so za ku iya sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da ma kallon labarai cikin hotuna da bidiyo a shafukanmu na intanet, wato voahausa.com ko sashenhausa.com. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya tsaya ni gabatar da shirin, sai Solomon Abbo da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni, da injiniyanmu na yau Vitek Zanga-Zanga. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. a birnin Washington DC da fatan za a sha ruwa lafiya.
Quatre heures sur 20.